Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. To assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sai dai zamu na aikin gafara na dan jinkiri da muka samu na wasu ɗan dakiku kafin mu fara gabatar da shirin namu. Jama'ai a Najeriya sun tabbatar a jiya Asabar cewa an kashe mutane 55 a cikin wata arangaba tsakanin matasan Krista da Musulmi a arewacin Najeriya. Tashin hankalin na ranar Alhamis ya barke ne biyo bayan wata jayayya tsakanin matasan Krista da na Musulmi a wata kasuwa a jihar Kaduna da ke tsakiyar arewacin Najeriya, a cewar mazauna yankin suna faɗa wa manema labarai. A cikin wata sanarwa daga ofishin shugaban ƙasa mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari, ya ce shugaban ya yi Allah wa dahi da wannan tashin hankali da aka samu a kasuwar magani a Kaduna, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 55. Kwamishinan ‘yan sanda na Kaduna Abdulrahman Ahmad ya faɗa ranar Juma'a cewa an kama mutane 22 da suke da hannu a cikin wannan tashin hankalin. Jama'ai a Kaduna sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa an kafa dokar hana fita a kowane lokaci a yankin kasuwar magani inda aka samu tashin hankalin. Kasashen Faransa da Jamus sun yi Allah wadai da kashe ɗan jaridan Saudiya nan Kamal Kashugi a cikin ofishin jakadancin Saudiya a Istanbul. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian ya kira a jiya Asabar akan gudanar da sahihi kuma cikakken bincike domin gano takamammen waɗanda suka kashe Kashugi. Le Drian ya kuma ce wanda aka same shi da laifi na aikata wannan ɗanyen aikin, to ya kamata a hukunta shi bisa ga laifinsa. Shugaban Jamus Angela Merkel da ministan harkokin wajen Heiko Maas sun fitar da wata sanarwa haɗin gwiwa suna yin Allah wadai da wannan kisar da aka yi da kakkausar lafazi. Sun ci gaba da cewa suna sa ran Saudi Arabia za ta tabbatar da gaskiya wurin ba da cikakken bayani akan mutuwar Kashogi. Kano suka ce bayanai da aka fitar a kan wannan batun bai isa ba. Makel ta ce babu wani bayani mai gamsarwa da aka yi kuma ya kamata a yi musu cikakken bayani. Babban jami'an shirye-shiryen harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai Federica Mogherini ta faɗa a jiya Asabar cewa yayin da aka wato yanayi da aka kashe Kashogi babban abin damuwa ne, kuma ta kira ga tabbatar da binciken kwakwaf da gaskiya da adalci akan wannan batu. Kalaman na shugabannin Turai na zama mayar da martani ne a kan sanarwa da Saudi Arabia ta yi akan kashe Kashogi, wanda ta ce wanda ya ɓace tun lokacin da ya shiga ofishin jakadancin Saudi Arabia Istanbul a ranar 2 ga watan Oktoba na wannan shekara, cewa ya mutu ne a cikin ofishin jakadancin ta bayan ya yi faɗa da wasu mutane a nan ofishin. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe mutane 15, kana wasu 60 suka jikata a jiya Asabar yayin da wani ɗan kunar bakin wake ya yi yunkurin shiga wata rumfar zaɓe wanda ake gudanar da zaɓen 'yan majalisu a arewacin Kabul. Akwai 'yan sanda guda 8 a cikin waɗanda suka mutu wanda suka yi kokarin tare shi maharin a lokacin da yake kokarin shigewa shingen farko na jami'an tsaro domin ya tada bam ɗin jikinsa wanda ya tada bam ɗin a nan gurin. Rahotanni sun ce zaɓen 'yan majalisar da na majalisar dokoki a jiya Asabar ya kuskanci hare-haren bama-bamai daga 'yan ta'adda, amma kuma an samu dogayen layuka na miliyoyin mutane da suke kada kurkunsu. Kungiyar Taliban da ta yi barazana da kashedi cewa za ta kai hare-hare a rumfadan zabe da duk wasu harkokin zabe wanda za yi a cikin kasar. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi dake duba lamuran zabe ta hanyar gano adalci ko akasin haka a lamuran demokradiya. Dake da tutiyar mulki na jama'a ne su ne kuma algalai. Ni ne naku Nasiru da Malika ya zan gabatar. A cikin shirin wannan mako, me yasa 'yan siyasa ba za su bi ka'ida ba ta hanyar kaucewa kalaman bata juna tunda talakawa ne alkalan ranar zabe? Za mu ji bayanin shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmudu Yakubu. Dattawan 'yan siyasa na nuna damuwa gaba da tikitin tsayawa takarar zabe ba hamayya. Muna da kwarin gwiwar APC za ta lashe zaben 2019, in ji Hajjia Zainab Bagudu. PDP ta ce a ba da damar zaben adalci a gani. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Bayan kammala tsaye da 'yan takarar jam'iyyoyin kaɗe bai sassa da ake da ƙorafi don tunkarar zaben 2019 da za a gudanar a watan Fabrairun baɗi insha Allah. Masu ruwa da tsaki na nanata ƙa'idar siyasa ta cewa tamkar gasa ce, in an yi zaɓe mutum ɗaya kan zama gwani. Shi ma shugaban hukumar zaben Najeriya Mahmudu Yakubu kan ja hankalin 'yan siyasar wajen kaucewa kalaman ɓatanci da ko a mutu ko a yi rai a lokacin zaɓe.
Siyasar ko a mutu ko a yi rai ba zai haifa makasar nan ɗa mai ido ba. Siyasa abu ne na jin ra'ayin jama'a, kuma siyasa abu ne wanda za a bar wa jama'a zaɓi, saboda jama'a suke zaɓen shugabanni ta hanyar jam'iyyun siyasa. To me amfanin hayaniya a yi ta faɗa, a yi ta buge-buge? Siyasa ka faɗi ra'ayinka ne wanda ya faɗi nasa, amma alƙalan da su yi hukunci a ƙarshe shi ne jamuwan ƙasa ranar zaɓe.
Za a iya cewa an samu raguwar aƙidar a ci zaɓe ko ta halin ƙaƙa? In ya so a gamu a kotu a yi ta tafka shari'a har wa'adin kujerar ma ya ƙare ba bakin zare. Sanyin zuwa kotu dai ya faru ne a zaben 2015, inda tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya amince da kai, don haka da shi da jam'iyyarsa ta PDP ba su garzaya kotu ba. Amma akasarin zaɓukan baya akan tafi har kotun ƙoli kafin jiran wa'adin shekaru huɗu. Mu duba batun mika tikiti ba hamayya ga 'yan takara da jam'iyyu ke yi, don dalilai da suka shafi waɗanda ake son su tsaya takarar da matsayar jam'iyyun ko maslaharsu. Dattijan siyasa Alhaji Awaisu Giwakuta daga jihar Neja ya bugo min waya, yana nuna damuwa ga wannan tsari.
Ana yawo da hankulan mutane, inda APC ta san cewa bata shirya akan maganar primary din gaba, da bata yaudare mutane su kwashe kuɗi, kuma bayan haka ma kuɗin da aka sawa jama'a ya yi yawa, ba son ɗan talaka ya zai fito yake yana neman tsayawa. To bayan haka ma menene ma na irin wannan zaɓuɓɓuka da ake yi, me amfani shi? A je ma babu malamin zaɓe, ba kowa, a je kuma dawo da result. Nake to amma yarwa mutane da suka biya kuɗin su, amma musu da kuɗin su dan ba zaɓe ba. Nake ya za a yi gida da mutane uku suna shugaba? Nake Buhari ne ce shugaban APC ko Tinubu ko Shimole? Abin ya kasance akwai wahala a ciki, akwai abin kunya a ciki. A ce an kwace wani takara, an ba wani senator wai automatic ticket. Nake ina ne ake ne wannan tarihin siyasa Najeriya? Kana ji na?
Ina jin ka da jawo.
Nace ban taba ji ba, ba ma Najeriya ba, Afrika ne, ban taba ji cewa an ba wani automatic ticket ba. Ban taba ji ba. In ma za ba mutum automatic ticket, to ya cancanci a ce mutanen da su zai suka zaɓe shi a wannan mazaɓa su ne za su yadda gaba ɗaya sun amince wani kaza ya ci gaba da takarar shi, amma ba kai shugaban ƙasa ko wani shugaban party ko wani leader na party zai ce wai a ba wani automatic ticket. Wannan ba demokradiya ba ne, ce ba gaskiya ba ne, ba yi adalci ba. Ban taɓa ganin ana siyasa irin wanda ba a Najeriya, a duk duniya ba ma Najeriya ba.
Yo, ko an ba da tikiti kai tsaye ko kai a sunkuye? Masu zaɓe na da horumin zaɓar wanda ransu yake so a kowace jam'iyya. Idan goma ta gwamnan jihar Kebbi Hajiya Zainab Bagudu ta duba dandalin siyasar ne, inda tabaronta ya hango APC za ta lashe zaɓe a dukkan matakai. Ko me dalilanta?
Zabe alhamdulillahi ayin primaries an gama kowane party da APC da PDP kuma muna shiri Nigeria za a yi zabe 2019 insha Allah tsakanin wa'annan su ne dai manya-manyan party da aka sani. To ni abinda nike tsaman zai faru ba wani abu ne ba banda abinda aka saba. Baba Buhari zai miƙe mulkin sa ya sake shekara hudu insha Allah. Santa Abubakar Atiku Bagudu gwamnoni na jam'iyyar APC za su ci zaɓe, za mu kuma ƙara cin wasu jihohin da ake tsammanin ba za a ci ba insha Allah.
Ana ganin kamar wannan karon adawa ta yi ƙarfi cewa ba mamaki ba ma wasu jihohin ba har ma da gwamnatin tarayya suna cewa lalle suna shirin koma. Me zaki ce kan wannan?
Eh to idan baka da adawa baka da ƙarfi kenan, amma yanzu wanda APC ta yi ƙarfin nan zan yi mamaki a ce wani jam'iyya ta zo ta karbi mulki har daina ƙasa gabaki daya. Akwai ayyuka da dama wanda wannan gwamnatin suka riga suka yi banda gyaran bannan da aka bari na shekara 16. An zo gashi nan a fili ana gani dan adam akwai wuya ka yi mashi komai daidai. Muna gani a namu kananan jihohin balle ka rike ƙasa gabaki daya, amma in aka zauna aka tantance aka duba a hankali an samu ci gaba kwarai da gaske banda zama lafiya da aka samu daidai gwargwado a jihohin Borno da Yobe inda ake samun tashin hankali na matsalar tsaro. Lokacin da na yi muku magana shekara biyu da ya wuce bara ma na gaya muku cewa babu na'urorin aiki a Najeriya gabaki daya wanda ake gashi na kansa da shi. To cikin shekara daya cikin 'yan watannin da suka wuce da shekara daya da rabi an samu wannan shin waye shi? Ba Baba Buhari ba? Suna nan zahiri a National Hospital ka je ka gani. Akwai na'urorin gashi guda biyu sababbi fil wanda gwamnati ta sa. Me yasa tuntuni ba su sa shi ba? Ko akan wannan ni tabbas Baba Buhari zan zaba.
Haka shi ma Abdul Karim Dayyabo na Rundunar Adalci na da irin wannan ra'ayin.
To duk ma wanda zai ce bai dace ba wa yake da shi kuma aka san Buhari wani ifi Buhari? Wa ine ne shi? Ni duk na san wanda suke cikin mulkin nan. Na san na ga maka duk connection ne. Realignment of forces ne na wa'annan miyagun mutane kuma ba wai forces na ƙasa ba, internal da external forces.
Alhaji Abdul Karim ya zaka ce wa'annan takara miyagun mutane tunda su ma suna da yanci a demokradiyya su takara.
To yancin su sai hana kuma su zama miyagu? Waye ba shi da laifi? Dan ba yi musu hukuncin ba ko dan ba kwato kudin ba? Na ga maka EFCC ga abin da ta faɗa ko gani na faɗa. Nuhuru Baɗi yana nan da rai, Farida Uzziri tana nan da rai, ko Nuhuru Baɗi ya kama ƴar Obasanjo tana Senate Iyabo, ya kama ɗan baban gida Muhammad ya kulle su, ko duk ba haka ba? To kuma shoran za a kyale? Saboda haka magana ce ta kawai yanzu ni na imani an samu wata larura ce kawai. Ba wai na rurar shi lafiya ba har kawai ba larurar kasan ma gaba daya mutane sun gaza, mutanen banza sun yi haɗa kansu, mutanen kirki sun kasa.
Da Jabul Karim ma kai kana cewa kai dan jam'iyyar AD ne, me yasa kake tallata dan takarar jam'iyyar APC?
Ah to ai ba wai zancen dan takarar amma dan Najeriya ne ni, kuma na ga maka AD din nan Obasanjo tun ya riga ya ragarga da ita, kuma nake so in zuba ido in gani, amma wannan kuma ai ba zai hana in yi abin da soja ne ni da nake rigima da sojoji ko kuma da aka rinka dauka na a komitoci lokacin da Buhari dan ayi committee soja ne ni. Ai dai abuwa ne na cewa dan Najeriya ne ni mai haƙƙi da ƴanci daidai da kowa. Ai babban kuskuren da aka yi da aka sallama wa masu mulki da masu rigima da masu mulki duk a cikin ƙasa yake hannu suke jujjuyawa, saboda haka sauran mutane wanda suke su ne mafi yawa irina aka dauka kamar mu wa mu da haƙi a ciki. To nake so nuna musu kuskuren su ba haka bane.
Wakilan PDP a lokacin tattara sakamakon zaben shekarar 2015 da zuka da Godse Orobebe sun yi zargin an yi amfani da yara da wasu hanyoyi wajen kayar da su zaben bayan mulkin shekaru 16, kuma sun ce duk da karatar ƙuri'unsu da na APC da ke gado a yanzu ba yawan da zai tada hankali. Kakakin shugaban PDP Uche Secondus wato Shehu Yusufu Kura ya ce a dai adalci a zaben mai zuwa dan ganin taurarin PDP sun dawo ne ko kuwa a'a. Yana magana ne kan zanga-zangar da 'yan PDP suka yi zuwa hukumar zaɓe da nuna su suka lashe zaben Oshun.
Zaben da aka yi na ƙarashe wato supplementary da aka yi din nan na jihar Oshun ban yadda da shi ba. Abinda muke so su sanar da cewa ɗan takararmu shi ya ci zaɓe, kuma a tabbata an ba shi zaɓensa, kuma kowa a duniya su ma kungiyoyin yan kallo na America da Tarayyar Turai da Ingila sun ce wannan zabe bai zabu ba ai gaskiya ba. Shugabannin mu gaba daya tun daga kan Uche Secondes har zuwa shugaban majalisar dattijai har zuwa sanatoci har zuwa yan takarar shugaban kasar mu wasu daga cikin su suka shugabance mu gaba daya daga ofishin jam'iyya zuwa headquarters hukumar zabe domin mu ga mata cewa abinda muke sa rai ta yi na farko ta ba mu zaben mu. Na biyu kuma idan wannan tsarin za ta bi na bakaci bakaci kaci baka kaci ba to ba mu yadda da shi ayi amfani da shi a zabe na gaba ba dan haka muka ja hankalinta shugabannin mu suka ja hankalinta cewa ke fa mai zaman kanki ce to idan ba za ki iya rike independent ɗinki ba to za mu gyara miki zama domin idan ke ba za ki iya wa kanki kiyamar leli ki fuskanci gaskiya ba to muna da hali da yanci da tsari da za mu gyara wannan komai wayan wayo ya san naki. Janar Muhammadu Buhari ya ce a kasa a tsare a jira a raka har ma da wani abu ya karasa to mu ma muna nan akan wannan batu a wannan zabe na 2019 za mu kasa za mu tsare za mu jira za mu raka kowa ya taba mana kuma za a yi fito na fito da mu domin me domin abin da ya ci doma ba zai bar a waye ba kuma idan har abin da PDP aka yi mata APC ta yi mata a wancan zaben da tace a kasa a tsare a raka a jira kowa ya taba a halaka shi idan yayi masa aiki a wancan karan mu ma ba abin da zai hana yi mana aiki a wannan karan
shi su kura kamar kana kira fa ga tashin hankali ne
ko kadan a wancan karan da mai girma mai daraja mai kima Janar Muhammadu Buhari ya fada ba wanne ice da shi ya kira tashin hankali ya ce a jira a raka a kasa a tsare kowa ya taba ai masa abin da yake so ai masa kuma ice za ai kare jini buri jini mu ma abin da muke sha da mutanen mu ba mu ce ai tashin hankali ba amma dai kamar inna Malam Aminu Kano ya koya wa talaka ba mu yadda da magudin zabe ba ba mu yadda da satar akwati ba ba mu yadda da cika qur'a akwati ba ba mu yadda da barazanar yan sanda ba ba mu yadda da barazanar SSS ba ba mu yadda da bada kuɗi a gurin zabe ba wannan su ne akidojin PDP a yanzu kuma akan ta ne zamu tsaya akan su ne zamu tsaya kuma akan su zamu ci zabe saboda haka muna so ai zauna lafiya muna so a taya yan sanda su tabbatar da zaman lafiya a Najeriya amma magudi a Najeriya ko da wani irin kama ko da wace irin siga za mu ga mutanen mu su tabbatar qur'an su tayi aiki wanda ya ci a bashi inda muka fadi muka yadda mun fadi to babu wani mutum da zai zo ya amfani da yan sanda ko hukumar zabe ya fadi zabe sannan ya kiyarda ya fadi
daga jamhuriya ta biyu zuwa yanzu MPN PDP da APC da ke kan gado suka jagoranci gwamnatin tarayya 2019 sai Allah ya kai mu muga wanda zai rike fadar Aso Rock wazo raro da wannan muke kawo karshen shirin wannan makon sai makon gobe insha Allah a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham ni madugun shirin Nasiru Adamu Alika yake cewa wassalamu alaikum.
Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Muhimmancin sadarwar zamani kama daga wayar salula yanar gizo da tauraron dan adam ba za ta misaltu a takaitaccen bayani ba sai dai ba shakka hanyoyin amfani da kafar yada labarai na dandalin musayar ra'ayi ta yanar gizo ka iya zama mai amfani ko illa. Amfani ta fuskan fahimtar bambancin ɗabi'un mutane sadar da sako ga shugabannin siyasa furta albarkacin baki da sauransu. Sai dai illar ta shafi yada labarai da ba su da tushe yada kiyayya tsiraici har ma yakan kai ga fasikanci. Yan Najeriya dai hazikai ne wajen amfani da dandalin Twitter, Facebook, BBM to go high five har ma da buɗe dandalin watsa labarai a yanar gizo kamar Gamji, dandalin siyasa, Dokin Karfi da Sahara Reporters da ke watsa labarai daga Amurka. Shugaban Makota Foundation Dr. Kolesha Tima ya ce talakawa ka iya amfani da kafafan wajen aika sako ga shugabanni.
Mun san wanda aka zabe su don dama daga an zabe su ba sa koma gida amma da siyasi amfani da wannan na'urorin su aika masa sako su tambaya su ji cin wannan abin da kai dinnan kai ko baka yi ba. To muna ganin cewa idan dai talakawa suka ci gaba da janyo hankalin wanda aka zabe su akan abubuwan da yasa ya kamata su yi da sauran su din koma da bamu samu riba gaba daya ba ko tikila ko kashi 10 ko kashi 20 daga cikin riba da aka samu to wannan kaga zai taimakawa cewa talakoki abin da suke nema din insha Allah watakila za a samu maganin sa.
Aminu Yara Maude na daga matasa 'yan siyasa da ke amfani da kafafan na zamani.
ina ganin matasa ya kamata su yi amfani da wa'annan kafafan sadarwa domin matsa ma shugabanni kamar yadda abubuwan da suka faru ba wai ina cewa mun yi amfani da shi wajen tada husuma a Najeriya bane, amma akwai abubuwa da ake faruwa da yawa wanda ya kamata shugabanni su sani domin su gyara yanda suke tafiyar da shugabancin su ta hanyar Facebook din nan, da matsa musu ma lamba ta hanyar Facebook din, maimakon mu mai da hanyar Facebook ya zama hanyar haddasa kiyaye tsakaninmu, domin abubuwan da suke faruwa a Najeriya in margishin kyakkyawan shugabanci ne zaka dauka cewa ya shafi kowa, matashin arewa da matashin kudu duk suna cikin matsalar, in musulmi ne ko kirista yana cikin matsalar, in wace kabila ma kake ciki kana cikin matsalar, to haka ina ganin ya kamata su matasa su yi amfani da wannan kafafan sadarwa domin matsa ma shugabanni wajen kyautata rayuwar al'ummar Najeriya musamman mutanen da suka zabe su zuwa wannan mukami da suke kai.
Na shiga gari don jin ra'ayoyin jama'a kan kafafan na zamani, inda wasu ke ganin alherin su, wasu na ganin akasin haka.
Ni sunana Dalhatu Ibrahim, kuma ni mutumin Zade. Da sun taba rayuwa na a fannoni da dama, kamar ta hanyar gamuwa da mutane waɗanda kun dade ba ku sadu ba ta wannan kafofi. Sun taimaka kwarai, kun samu kun haɗu da su.
Aisha Sani Abdullahi, gaskiya ina haɗa har aure ma, saboda wasu ma ba ma su san junan su ba, amma har sai ya kai ga aure, wasu kuma lalata wanda iyayen su ba ya sani su kai ba. Ta wani fannin yana da kyau, ta wani fannin gaskiya bai da kyau, tun ba yara wanda ba san me suke ba sai suke shiga irin wa'annan abubuwan da iyayen su ba sani su kai ba, sai su ma iyayen su ƙarya su ce sun tafi guri kaza, which ƙarya suke yi. Sun tafi su haɗu da maza ne, saboda kurin ka haɗu da namiji baka san shi ba, ya gawa maka ƙaryayyakin shi da wannan, ya aiko maka da namban shi, kun yi magana, sai kurin ku je ku haɗu, which iyayen su ba sani ba. Shine har abin da ma ya sillan wannan yarinyar da ta tafi Lagos har ya ajalinta. Alherin su kaɗan ne gaskiya, illan shi ya fi yawa, amma mu a yanzu gaskiya ba mu lura da wannan abun, sai wanda ya zo na ya lura da shi sosai. Kaman bibiyan ɗin ne, wasu sai su rinka aika da hotunan banza, irin dai abubuwa haka da iyayensu ba sani suke ba, kuma kafin su sani ya tafi gurin waɗansu mutane daban-daban, sai dai kurin su rinka kallon su da shi haka, in sun haɗu da su su ce oh wannan yarinya a rika za kaza kaza. Tun ana ganin mutum da mutunci, a da ba a ganin shi da mutunci.
Ba shakka wasu matasa kan yi amfani da kafafan ta hanyar da basu dace ba, kamar labarin wata matar aure da ta kama mijinta na ɗaukan hoton al'aurarsa, inda zai aika wata abokiyar hurdarsa a waje. Wasu mata ma na ɗaukan tsiraicinsu ta wayoyin salula, inda suke aika wa samarinsu, ta hakan kan nuna taɓarɓarewar tarbiya. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Arewa ina muka dosa, sai ka ce bai muka zan muto, zanga zangar nan talwana bata zamo to nan fitina ba. Yan
arewa ina muka dosa, sai ka ce bai muka zan muto, zanga zangar nan talwana bata zamo to nan fitina ba.
Dubi tarihi yan baiwa, an kashe su kamar ba kowa, sun kashe shi ta fawa falewa, kashe sardauna arewa, mai malar fa ya zama gawa, murtala ramat na arewa, Umaru Musa yar azuwa, wanda sun kayo ba sasa su suke da abun furtawa, uku ba yankin zancewa. Arewa da sauran kallo, matasa mun zama kwallo, daga zancen kota kwana dattawa na ta hakilo.
Arewa da sauran
goyan baya, kuma waka da goyan baya, abinda mutasai ana kuka ba kana ba ba mu zan mutu ma su kama da enci ba ba adalci ba kowa in ya debo sharar sa akan mu yake ji bugawa
arewa da sauran kallo matasa mun zama kwallo daga zancan kota kwana dan tawana ta hakilo
din yana karami dan yaro wasu ke tara ba kasata har zuwa yau ban taba ji ba radi arewa mu furta kai mu duba ko kwanan nan biya far sun daga tuta babu wanda ya ce musu komai sai arewa da ba mu da gata dan matasa sun bidi yanci masu mulki na sun wauta arziki Allah ya ba mu a zuciya mun zama talauta manya kwadai sun na shakka arbata kowa sashin shi ya koma a gahin arba mu da gata gashi rana ta mana zafi inuwa na bin mu da kuna inuwa na bin mu da kuna
yan arewa ina muka dosa sai ka ce bai muka san mutu ganga gangar nan ta lumana wata zago to nan fitina
wai yo arewa gidan sar dauna arewa gidan na tafa
Madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya.
VOA Afrique, dites-le à un ami.